Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Binta Asiyaru da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Binta dauke da kanin labarai
Ta kaiwa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin Chacha a wani hotel na Cambodia dake kan iyakar Thailand inji ɗan sanda a yau Alhamis Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shedar sun yi gwajin COVID-19 kuma ba su dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya akalla mutane hudu ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bam a jihar Kogi kusa da fatar sarkin garin Okene a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin
Gabadin zuwan shugaban kasa ta mai shugo Okene to shine bam ya tashi a nan kusa da fadan bayan gidan fadan mai martaba sarkin kusa da wani sarkin sai da magani kamar pharmacy kenan
Sannan a daidai lokacin da gwamnatin jihar Anambra a kudancin Najeriya ke yi wa 'yan bindiga tayin afuwa, wasu 'yan bindiga sun kai hari da bom kan wani ofishin 'yan sanda inda suka saki wasu da ake tsare da su. Muna dauke da abin da masana tsaro ke cewa akan al'amuran na Anambra. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa Binta Sulemani Yaro To Russia ta kaiwa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa Russia ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman abubuwan more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu sanarwar kakkabo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv, Ihor Terekov, ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa, ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an samu asarar rayuka. Russia ta sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai hari kan garuruwan Ukraine, ciki har da harharen da suka lalata muhimman wuraren samar da ababen more rayuwa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ba da shawarar shirin zaman lafiya inda ya buƙaci Russia ta amince da 'yancin ƙasar Ukraine ta kuma janye sojojinta. Fadar Kremlin dai ta sake yin watsi da shawarar inda ta dage lallai sai Ukraine ta amince da mamayar da Russia ta yi wa wasu sabbin yankunan Ukraine a watan Satumba. Kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin Chacha a wani hotel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji 'yan sanda a yau Alhamis. Gobara da ta tashi a wurin Chachan hotel ɗin da na Grand Diamond City a Phopet ne. Da yammacin Laraba da misalin karfe 11:30 na dare. Wani rahoton 'yan sanda na wucin gadi da AFP ta gani ya ce kusan mutane 10 sun mutu yayin da mutane 30 suka jikkata. Ya kara da cewa kusan mutane 400 ne aka kyautata zaton suna aiki a gidan Chachan. Wasu bidiyoyi da aka watsa na internet
Kuma dalla a gaita Binta Asiyaro. Kafin mu ga muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Akalla mutane 4 ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bam a jihar Kogi dake arewa maso tsakiyar Najeriya, inda rahotanni daga garin Okene suka ce fashewar ta auku ne kusa da fadar sarkin garin na Okene a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin domin bude wani asibiti da ma wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kogin ta samar. Ga wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari dauke da cikakken rahoton.
Akalla mutane 4 ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bom a jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Rahotanni daga garin Okene ta jihar Kogin sun nuna cewa fashewar ta auku ne kusa da fadar sarkin Okene a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin domin bude wani asibiti tare da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kogin ta samar. Kamar yadda wannan wani mazaunin jihar Kogin ya yi ƙarin bayani.
Kuma gabanin zuwan shugaban kasa kamin shugo uke ne to shi ne bam ya tashi a nan kusa da fadan bayan gidan fadan mai martaba sarkin kusa da wani sarkin sai da magani kamar pharmacy kenan.
Na'am, to bam din sashi aka yi ko ya aka yi ne ko?
Eto, wato abun akwai da wasu sun ce wasu ne suka zo a kan mashin suka dasa bam din suka halba mutane hudu sun mutu. Ka ji ko? Ka gane ko?
Eh.
Amma wai gas, iskar gas ne ya fashe ya kashe kuma mutane wasu sun ce bakwai wasu sun ce mutane hudu. Amma official dai da muka gani mutane hudu ne suka mutu.
Okay, mutane hudu.
Eh, yanzu nan an gwamnati ana nan jami'an tsaro an killace wajen. Amma wannan bai hana shugaban kasa zuwa kaddamar da ayyuka, ya riga ya kaddamar da.
Ya baro oke na din.
Eh, yaro wannan duk da haka bai hana shi kaddamar da wannan asibitin ba, tun dake tsakanin inda abun ya fashe fadan sarki da ainihin asibitin, ka gane ko? Muna kiran shi Kogistin Reference Hospital, akwai dan tazara kaɗan.
Na'am, su wanda suka mutu din nan cikin ƴan tawagar kallon shugaban kasan ne ko ya aka yi ne? Ko mutanen gari ne?
A, mutanen gari ne wanda kowa ya fito harkan shi kawai na yau da kullum.
To, gwamnatin jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar labarin, sai dai ta ce kawowa yanzu ana gudanar da bincike. Mr. Kensley Fanwo shine kwamishinan labarai na jihar Kogin.
It's under investigations. We will be relying on the security agencies to unravel it and then tell us what exactly has happened. Meanwhile, the place is calm, no violence, nothing, and the president has successfully commissioned some projects there as we speak.
Yace ana kan bincike akan lamarin. Mun dogara da jami'an tsaro ne domin su faɗa mana ainihin abin da ya faru, sannan kuma ya zuwa yanzu ƙura ta lafa a wajen babu wani tashin hankali. Kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu nasarar buɗe wasu ayyuka a wurin. Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki kiran wayar da na yi masa ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga Binta ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
To, jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China, kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu. Waɗanda ba su buƙatar gwaji su ne yara 'yan ƙasa da shekaru 2. Yunkurin na Amurka na buƙatar gwajin COVID-19 ga matafiya daga China ya biyo bayan irin wannan mataki da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka. Matakan tsanantawa da Amurka ke sanyawa za su shafi waɗanda ke balagaro daga ainihin yankunan biranen China, Hong Kong da Macau, ciki har da waɗanda hanya ce kawai za ta biyo da su ta nan Amurka. Saboda rashin isassan bayanai na kasar China, Amurka na ɗaukar matakan da suka dace don kare lafiyar Amurkawa da kuma yin taka tsantsan game da yiwuwar samun sabbin nau'ukan COVID-19 da ke kunno kai, in ji wani jami'in kiwon lafiya na tarayyar. To, Kosovo ta sake buɗe babbar iyakar ƙasar ta Sabiya a yau Alhamis bayan da aka cire shingen da ya sa aka rufe iyakar, yayin da shugaban Sabiya ya ce za a cire wasu gwamman shingayen Sabiya a arewacin Kosovo. Shugaban Sabiya Alexander Vesic ya ce Sabiyawan za su fara cire shingayen da aka sa a yau Alhamis. Matakin dai zai iya kwantar da zaman ɗarɗar da ake kwashe makonni ana yi tsakanin Kosovo da Sabiya, wanda ya haifar da fargabar ɓarkewar wani sabon rikici a yankin na Balkan.
To, madalla, a gaida Binta Asiyaro da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
BOA
lokacin da gwamnar jihar Anambra a kudancin Najeriya Charles Soludo ke yi wa 'yan bindiga da ke addabar jihar ta yin afuwa. Wasu 'yan bindiga sun kai hari da bam kan wani ofishin 'yan sanda inda suka saki wasu da ake tsare da su. Masu sharhi dai na ganin yawaitar hare-haren musamman kan hukumomin tsaro a jihar wata babbar barazana ce da za ta iya kawo matsala ga babban zabe da ke tafi. Alhassan Bala ya tattauna da Air Commodore Alhaji Tijjani Baba Gamawa mai murabus akan tasirin hare-haren 'yan bindiga a jihar ta Anambra ga abin da yake cewa.
Abin da gwamnan jihar Anambra wato Professor Soludo wanda ya yi ta yi ga 'yan ta'adda akan cewa za a musu afuwa. To, wannan ba sabon abu bane a Najeriya, an taɓa yin shi a sauran jihohi kamar su Maiduguri da Yobe. Amma abin da nake so shugabanni su kula su yi taka tsantsan a nan shi ne, dole ne fa a tsaya a jajirce a gwamnatance a ga cewa in har wannan afuwa da za a musu za su yada makamansu su ba da kai bori ya hau. So in dai kuma za a samu lafiya, zaman lafiya a wannan jiha ta Anambra, so ina ga wannan abu ne mai kyau. Amma kuma dole ne shi gwamnan Anambra Professor Soludo ya yi taka tsantsan ya zamanto ya kula kwarai da gaske, saboda kar a zo a yi kitso da kwarkwata. Dalili ko shi ne dole ne ya nemi gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su zauna da su su tattauna a ga mafitan da za a yi wannan.
Ana ci gaba da kai hare-hare ma ofisoshin 'yan sanda da ofisoshin hukumar zaɓe mai zakaman kanta ta ƙasa, wato INEC. Ko me hakan zai yi ga zaɓe mai gabatowa na shekarar 2023?
Wannan hare-hare da ake kaiwa ofishin 'yan sanda da ofishin hukumar zaɓe abun bakin ciki ne, abun takaici ne kwarai da gaske. Saboda haka dole ne jami'an tsaro su tsaya su jajirce su tabbatar an shawo kan wannan abu. Kuma matukar idan ba a tsaya an jajirce an yi wani abu kan wannan abu ba, ina tabbatar muku da wannan abu zai shafi zaɓe da za a yi. Kuma dole ne a wannan zaɓe da za a yi kowace jiha ta Najeriya ya zamanto an yi zaben nan cikin kwanciyar hankali da walwala, an bar jama'a sun zaɓi abin da suke so. Saboda haka dole ne a tsaya a ga cewa an kare waɗannan wurare, kuma a ga cewa an samu zaman lafiya ta kowane hanya. Dan abin da kullum muke cewa mutane, ba wanda yafi ƙarfin doka da oda. Saboda haka jami'an tsaro dole su tashi su yi aikinsu domin a samu zaman lafiya, domin a kare waɗannan ofishin 'yan sanda da kuma wannan ma'aikata ta zaɓe wato ta INEC.
Me ya kamata a yi don tabbatar da tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya?
Don a tabbatar da tsaro a wannan yanki na kudu maso gabas, shi ne gwamnati da gwamnatin jiha da al'umma da jama'a dole a haɗa kai a tafi tare a tsira tare ba don komi ba, domin a ciro wannan jiha ta Anambra a hannun waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bindiga da suka addabi wannan jiha.
Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai murabus kenan a hira da Alhassan Bala. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki da wakilin sashen Hausa Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa, wato stillbirth a Turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa, kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a Turanci, inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya. Idan aka haife shi kuma sai aga baya numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai. Amma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage?
Idan an ce stillbirth a turanci da kuma a likitance, abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya dauki tsawon sati 28, wato kwatankwacin wata bakwai kenan. Shi kuma miscarriage shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28. Wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya. Akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa. Misali kamar kasar Amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth. Amma mu a kasashen mu har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai.
To likita, wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta?
To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi, ya motsa nan ya motsa nan, ta daina ji. Sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma. Wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya. In aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn, sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa. Idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound, za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin. Idan kuwa har sai a lokacin naƙuda ne, kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito. Amma a lokacin da shi ya sa idan mace ta je haihuwa, lokacin da ta fara naƙuda, za ki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa, ana duba bugun zuciyar jaririn, ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take naƙudan nan. To idan akwai wata matsala, ana iya ganewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ɗau matakin da kuma ya kamata.
Me ke haddasa hakan?
Za a iya kasa abubuwan da suke kawo mutuwar jariri kafin a haife shi, wato stillborn ko stillbirth, kusan gida uku. Na ɗaya, matsalar da ta shafi shi kan shi daga ɓangaren jariri, inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi, abinda ake cewa birth defect, ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta, abinda ake cewa chromosomal abnormalities a ɓangaren jariri kenan. Sannan ana iya samun matsala daga ita abinda a turanci ake cewa placenta, wato wannan ɗan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri, wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi. Sannan kuma shi abubuwan da baya bukata, ta nan ne zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya, mahaifiya ta janye shi, wato placenta. Kenan aka samu matsala daga ɓangaren ita placenta, ko kuma shi wannan cord, wato igiyar da take juna daga shi placenta din ta je zuwa jariri. Idan aka samu matsala, ko ya daure ko ya murde, zai iya kawo mutuwar jariri. Ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar, wata rashin lafiya, kamar misali hawan jini, kamar ciwon siga, kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar, wanda suke da illa akan jariri. Kenan kowane ɓangare wannan zai iya sa jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa. Sannan idan aka zo wurin haihuwa din, ana iya samun matsala idan ita misali placenta din ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito, sai kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai ɓangaren jariri baya samun shi. Gashi kuma uwa tana cikin naƙuda, tana kuma zubar da jini. Ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar, a ce shi wannan igiyar, wato cord, ta daure ko ta sarkafe shi a wuya, yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan. sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa. Duk waɗannan dalilai ne da za a iya samu rasa jariri tun kafin ma a haife shi.
Kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala?
Kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu, ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu, ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu, ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan zai iya mutuwa. Wannan shine stillbirth kenan.
Likita, shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta?
Akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu. Yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi, kuma already ya zo ƙasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa, mace za ta iya haihuwar shi. Amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu, misali a ce bai fi sati 30 ba ko abin da ya kama da haka, to ba lallai ta iya haihuwarsa ba, sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi samu a fitar da shi.
Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki?
Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa, ya danganta ga lokacin da ya mutu nan, yana iya zama matsala ga mahaifiya, yana iya shafar lafiyarta, kuma yana iya sa rayuwarta ma wani lokacin a cikin hatsari. Saboda haka da buƙatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari.
To likita, yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi, musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Matsalar stillbirth tana da tsanani a Najeriya, saboda Najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su. Misali, ana magana cewar duk haihuwa 1000 da aka yi, to haihuwa 43 su wannan yaran ba su zo da rai ba. Kuma a shekara ta 2019 a Najeriya, waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa 172. Wannan waɗanda aka kididdige kenan, banda wanda ba su je asibiti ba, babu alƙalmansu.
To likita, daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala?
To shawara ta yadda za a rage wannan matsala, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya, shine a rinka shiryawa samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona. Mace da mijinta kafin su samu juna biyu, a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan, sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu. Da kuma ta samu juna biyu, to a tabbatar da an je asibiti, an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake, inda ake buƙatar shi, sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa. To wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna, mata suna yin awo din nan, to amma mafi yawancin wanda suke yin awon, kusan kashi 2/3 har yanzu ana samun matsalar cewa ba sa haihuwa asibiti, zaga a gida suke haihuwa, sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti. To wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin, saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake buƙatar a wannan, saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin Lafiya Uwar Jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na Lafiya Uwar Jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin Lafiya Uwar Jiki. Mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja tare da Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce tabbas wannan shekara mai karewa ta 2022 ba za mu manta da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na canza naira a cikin ƙurarren lokaci ba, yayin da ƙasar ke fama da hauhawar farashin dala a kasuwannin duniya. Baya ga ɗanɗana kudar da 'yan Najeriya ke sha daga halin tsadar rayuwa, shekarar nan tamkar aljannar waina, sama zafi, ƙasa ƙuna. Muna fata shekara ta 2023 za ta zame mana tudun dafawa. Sakonmu na gaba ya fito daga Aliya Haya Jafar Unguru da Ibrahim Lara Gabta da Isa Lawali ne fili Taraba. Suka ce a daidai lokacin da muke ban kwana da shekarar 2022, muna fatan za mu shiga shekarar 2023 cikin farin ciki da wanzuwar zaman lafiya. Allah ya zaba mana adalan shugabanni a ƙasarmu Najeriya, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce ina nuna takaici akan yadda wasu malamai suka dukufa wajen tallata 'yan siyasa, amma a lokacin da matsalar tsaro ta yi kamari ba mu ji sun fito suna kiran gwamnati da jami'an tsaro akan halin da al'umma suke ciki ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce a gaskiya kalaman da wani tsohon minista a Ghana ya yi na kiran da a kafa cibiyoyin kula da farashin kayayyaki sakamakon tashin farashin da kayayyaki ke ƙara yi a ƙasar. Abin dubawa ne da fatan wannan kira da aka yi zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. To mun gode masu sauraronmu, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Zahara Aminu Fage kenan da sakonninku. Kafin mu karkare shirin namu, ga binta nan da takaitattun labarai.
To a takaice, Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv, babban birnin kasar, da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu nasarar kakkaɓo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv Ihor Terekov ya bada rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa, ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an san asarar rayuka. Kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobarar da ta tashi a wurin caca a wani otel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji 'yan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin cacen otel din na Grand Diamond City a Phopeni da yammacin Laraba da misalin karfe 11:30 na dare. Wani rahoton 'yan sanda na wucin gadi da AFP ta gani ya ce kusan mutane 10 sun mutu, yayin da mutane 30 suka jikkata. Ya kara da cewa kusan mutane 400 ne suka ake kyautata zaton suna aiki a gidan cacan. Daga ƙarshe, jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China, kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga ƙasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba su ɗauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu.
Shirin masu saurare baki daya da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Binta Asiyar da ta taya na gabatarwa, da Julie Leves Gresham da ta bada umarni, sai kuma Mr. Joe Gill, injiniyanmu na yau da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.